Daga murya Amurka a Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da Radio Amfani da Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fage. A yau Juma'a 16 ga watan Fabrairu na shekarar 2024. Shirin yau da gobe zai leka ne Najeriya tare da wakiliyarmu Binta Ibrahim, inda a yau shirin namu zai tattauna akan muhimmancin kula da lafiyar jiki ba sai mutum ya samu wata lalura ba, musamman ma matasa. Sannan wakiliyarmu ta tattauna da bakwarta mu ta yau akan irin gudunmuwar da take bai wa marayu. Baya ga haka kuma za mu leka filin girke-girkenmu. Sai a gyara zama, a kasance tare da shirin yau da gobe.
Yanzu shirinmu na yau da gobe kenan da ke zuwa muku daga sashen Hausa na muryar Amurka, shirin da aka yi masa tsari kwalliya da ado don matasa maza da mata. A cikin shirin namu na yau za mu yi duba ne akan kula da lafiyar jikinmu ba sai larura ta samu ba, musamman tsakanin matasa. Shin ko so nawa kuke zuwa duba lafiyar ku a shekara? Kuma za ku ji gudunmuwa da tauraruwarmu ta yau ta bayar na tallafawa rayuwar yara ƙanana ɓangaren basu tallafin ilimi. Akan ce matasa manyan gobe, kuma su ne ƙashin bayan kowace al'umma. Kasancewarsu su ne masu jini a jika da suke kan ganiyar girma da jin ƙarfi, to yakan zama musu wani ƙalubale domin zuwa su duba lafiyarsu ba tare da tashin wani larura ba, ta yadda ba su damu da zuwa duba lafiyar jikinsu ba a asibiti. Shin ko me ke hana matasan duba lafiyarsu lokaci zuwa lokaci? Za tattauna da mukai da matasa akan lamarin. Wasu an aji so nawa ne kuke zuwa ana duba ku a asibiti ba tare da ciwo ba? Ma'ana abin da ake cewa medical check up, wato aje a duba lafiyar ka a ga ina ne yake buƙatar wani kwaskwarima ko ƙarin ingancin waɗansu sinadarai, ko kuma a duba lalle kana da cikakken lafiya. To a ajin namu yau ina tare da matasan da zamu tattauna da su don jin menene dalilin da yasa matasa ba sa yawan zuwa asibiti domin a duba su, kuma in suna zuwa so nawa suke zuwa a shekara. Shin ajin namu akwai Usman Muhammad Chobal, Abubakar Muhammad da kuma Ibrahim Adam tare da Zaliha Jalo. Barkanku da zuwa.
Barkanmu da.
To a kowane fanni dai na rayuwa, a mace ne ko namiji, akwai abubuwan da jiki ke bukata ko kuma jiki yanayinsa ke canzawa, wanda wani lokaci ba sai ka kwanta a gado sannan kake bukatar a duba ka ba. To amma saboda matasa suna cikin ganiyar su na abin da ake cewa danyen jini, sabon jini, kukan buƙaci zuwa asibiti ba tare da kun ganku kashir bankuna da zazzabi ko wani larura ba? So nawa kuke zuwa asibiti a shekara don kawai a duba ku?
Gaskiyar magana, in muka kalli tsarin mu matasa, akwai wani abu da muke kallo matasa, muna ganin kaman saboda muna da ƙarancin shekaru so larurori ba su cika damunmu ba.
Eh, wato kaman mutane
suke yawa, za mu ga kaman muna kai mutuwa nesa, to ba ma kawo irin wasu manyan cututtuka da su dame mu. Abin da yafi damun matasa da za mu gani irin muna daukan shi a matsayin wani cuta ne wanda kaman hamsi ne daga gidan kowa, mai wuce malaria ko typhoid ba. So wannan baya sa matashi ya ji cewa yana da buƙatar duk wani wata uku ya je domin yayi gwajin lafiya na jikin shi gaba daya. So amma zaka samu a cikin matasan akwai waɗanda suke kokarin yin haka, wasu kuma ba su bane suke kokarin, gida ne suke tilasta musu idan suna da iyaye da suka fahimci muhimmancin wato medical checkups din, ko kuma wanda suna da tsarin nan na boko, irin boko ta shige su suna yin boko a ƙida, so suna yin duk wani abu wanda suka ji ya fito a cikin littafi, wato a littafin Bature, duk abin da suka ji an ce akwai buƙata a ce duka a cikin shekara ka je kaman so hudu haka, kaman duk wata uku ka je medical checkups, to shiga sunayin shi wanda zaki ga koda brush ne wanda suke amfani da shi wajen yin brush da a ce duk bayan wata daya akwai bukatun ko kusati shida akwai bukatun ka canja brush din ka so ba sa wuce wannan kaidan za su tabbatar sai irin wannan zaki ga suna da ra'ayi ne tilasta ma yaran su tun daga yarinta sai an zo da binciken kiwon eh amma tsarin matasa in kika li general perspective wato tsarin yanayin da matasa ke tunani gaskiya matasa ba su cika yin irin wannan tunanin ba amma ni a kashin kaina a baya ban cikin irin wannan tunanin ba amma ta zo wani mataki akwai wani lokaci da ni rashin lafiya so rashin lafiyar da yake kokarin na gana magance shi a cikin gida sai naga ba abu bane wanda zan iya yi to da naji asibitin shi kanshi likitan sai nuna mun ina da bukatar rinka regular wato ina zuwa akai akai wajen yin gwaji domin a tabbatar da matakin rashin lafiya na har a zuwa samu lafiya so daga lokacin ina kokari ba dai nayi kamar yanda suke bukatun amma kuma ina kokarin gana jina
to Saliha bangaren mata kuna da abubuwa da yawa wanda ya kamata a ce kuna zuwa ma asibiti ba tare da sai kun kwanta ba amma da wuya a ga yan mata sun wanke kafa sun tafi asibiti domin neman lafiyarsu shin a bangaren ku na mata ba kika gani akwai bukatun mace ta dinga zuwa asibiti akai akai kamar yanda yake kila wata uku ko duk bayan wata hudu
eh dan gaskiya akwai bukatun mata su dinga zuwa asibiti akai akai saboda ko yanzu ana samun cases na kansa na mahaifa da mata ke samu
kuma
da kika ta zauna da shi ba ta taba haihuwa ba amma abu kadan soje kadan da za a mata a cire shi sai kika ya sa bata shine dalilin da yasa bata haihu lokacin nan kinga illa ta je an mata kila ma har ta wuce lokacin haihuwa bata je an duba ba sai wani abu ya kai ta asibiti ko ciwon mara in ya dame ta dan ko wannan menstrual pain in yana kawo shi ciwon daji
wannan ciwon al'ada
yawa sai yasa nake son mata mu yi kokari ko da ba kudin a je asibitin gwamnati tunda shine yafi sauki kuma yafi kusa da mu a ringa zuwa ana duba kai ki ji kunyawo doctor naki ne likitan ki ne kije a duba ki a gaya miki me shi ko baki da kudin treatment din yanzu sai kije ki samu sai ki zo ai treatment naki
an san mata ra kunya wani lokaci kunya ke sa ku ki zuwa bincike ku ko kuma ku fadi irin ainihin abin da ke damun ku saboda ba ku so a ga yanayin jikin ku
wani lokaci kuma saboda doctor din da zai duba mu in doctor din namiji ne ko ni ma ina jin wani iri ne explaining abin da ke damun na sai in ce idan Allah ya bani mace ko in ce mu nurse din ita nake son na yi ma magana ni personally kenan ni a kashin kaina haka nake yi so mata mu yi kokari mu cire kunya in namiji ne kadai shi kadai ne ki asibiti dole zaki yi mishi magana dan ba wani so dole mu yi kokari mu je asibiti
to maza gumban dutse sarakan kwallo masu jin karfi ko wanda dalili yake sawa kuke gujin asibiti har sai idan jikin ku ya kasa
ni
sa ba ku iya zuwa haka nan kawai don ku san yaya bugun zuciyar ku a yanayin karfin jinin ku da sauransu
gaskiya ne kamar yanda malam Abubakari ya faɗi cewa tunanin matasa ne cewa wai me zai kai ni asibiti bayan ina ji na ina da karfi ina da lafiya sai dai in na ga na kwanta rashin lafiyar ma da na ji jiki na ga na kasa tsaye na kasa kwance sa'annan zan fara tunanin zuwa asibiti an ce a duba ni me ke damuna kamar yanda ya faɗi gaskiya ni ma ba na cikin irin matasan da suke zuwa duba lafiyar jikin su akai akai
to malam Chubal
na
kai ma matashi ne kuma a wannan matsala ce wanda yake a tsakankanin matasa ma'ana ba kwa san inda kun ji kuna iya tashi ku yawon ku ba kwa ya dama cewa akwai wani ciwo da zai fara jikin ku wataƙila wannan abin yake sawa ba kwa zuwa a duba lafiyar ku shin ma ka ganin misali a ce akwai wani abin da yake cewa idan lafiyayyen jini yayi yawa a jikin mutum shi ma yana zama ciwo kuma idan har baka je ka bincika ba ma a za ka sani har a rage a ba wani ma da yake bukata
tabbas irin waɗannan abubuwa abu ne da mutum yakan sani kadai idan yana yawan zuwa asibiti akai akai kamar abin da ya shafi bugun zuciya jini yayi sama ne yayi kasa ko kuma yayi yawa da kuma level na siga da ke jikin mutum duka waɗannan abubuwa ne da sai mutum yana zuwa asibiti yake sani amma ɗaya daga cikin abubuwan da ke hana matasa da sauran jama'a zuwa shine akwai tunanin nan da cewa in ka je aka gwada ka za a janyo ma aiki
to
yawa ni din nan ni karan kaina misali ne ya faru sau biyu na farko mara lafiya na raka asibiti da na raka shi asibiti aka gama mai abin da za a mai sai ya ce kai ni ba dai a dan gwada ni mu gani lafiya na kalau har yana mun tsaye yana cewa dan kanin ka ba kana lafiya na shi haba kalle ni in lafiya ma yana wuce 100% to lafiya na wuce 100%
kana da wannan tabbacin
ba ana gwadawa kawai likitan ne ya kalle ni ya ce min sai na ringa kiyayewa saboda ina da ulcer sai dai kaje shi ce bai ni kuma sai in ina iya daga saba dare ban ci abinci kuma lafiya na
da naka tunanin
da ya fada mun wannan bayan kwana biyu na fara wani shakuwa haka na ƙara komawa yace mun olsa ne can ranin ban sake komawa ba
to an jama ruwa
yawa yana kokari ya kira mu aiki ke na saboda ina zaman lafiya na yace mun
to lokacin baka yadda ke nan ba misali idan da kan saboda kasancewa ka lafiyayye kuma kana yawo ko ina shike sawa idan an gaya muku cewa akwai wani matsala a jikinku ba ku yadda
eh yana da dai daga cikin abin da yasa in aka fada wa mutum bai yadda sannan kuma idan aka fada wa mutum daga nan sai ya fara duk abin da aka fada mai sai ringa alakanta shi da wannan abin da aka fada mai saboda abin da baka sani ba damun bai damun ka sai abin da ka sani ne daga nan kuma lokaci da duk abin da ya faru zai zo yana ainihin zama daga abu ya faru zaka ringa alakanta shi da wa'annan abubuwan to wannan yana daya daga cikin dalilan da yasa ba mu san zuwa gaskiya
daya daga cikin kuma abin da ke hana mu zuwa asibiti shine shan magani mu ba mu kanmu magani da kanmu ba tare da mun je an rubuta mana ba
kana jin gidan ba daidai ba
kana jin ciwon kai a ji sai mun panadol ne ya
amfani ku ne likitocin kanku
eh to wani lokaci ciwon kan ma ila ma ba ma sai ka sha mishi magani ba rashin bacci ne amma kai zaka je ka rubuta ma kanka magani da bai ma kamata ka sha
masu sauraro har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe yanzu kuma zamu je ga hutun rabin lokaci a shakata da wannan
lafiya da juna zamanin rukun amana da maslaha da juna da soyayya da juna dangi mu fahimci juna mu dau ilimi mu zauna mu yi amfani kununa a aikace ƴan uwana ba kyawawan ba kiyana
dalla yanzu kuma bari mu koma zauren namun domin jin muhimmancin amfanin zuwa gwajin lafiya tare da kwararriyar likita a bangaren kula da walwala da jikin dan adam
to ga kadan daga cikin amfanin zuwa gwajin lafiya daga bakin Dr. Amina Ikram Isa Bello
assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sunana Dr. Amina Ikram Isa Bello likita ce ni a bangaren kula da walwala da jikin dan adam shi dai wannan gwaje-gwaje da ake kira da medical check-up da mutum zai je gwada sassan jikinsa ba tare da wata lalura ko rashin lafiya ta kai shi asibiti ba yana da matukar amfani saboda ko mota ce mutum yake da ya kamata a ce ko yaushe yana dan canjin oil da man motar da bakin mai da wasu abubuwa in ba haka ba jiki ne ana amfani da shi kullun kana tashi kai amfani da jikinka kai abubuwa kai hidima kai abubuwa da yawa saboda haka dole jiki yana da buƙatar shi ma a dube shi kuma yawanci cututtuka yanzu da ake samun su da har suke kaiwa da rasa rayukan mutane da ake yi da yawa yawancin su suna farawa ne ɗan ƙaramin measure suke farawa to kika kenan wannan yana da amfani gwajin gano kananan cututtuka a jikin mutum har da zaka iya korar su saboda haka tun kana matashi ko matashiya ya kamata ka dauka wannan habit din ko ka dauka wannan hali na zuwa a duba ka kuma yawanci idan aka gano cuta tana ƙarama ana iya maganin ta tun da wuri kafin ta yi nisa yana ƙarawa rayuwa inganci mutum zai iya rayuwa mai inganci mai tsawo shi dai wannan gwaje-gwajen matasa
tsakanin shekaru 20 zuwa kamar shekaru 50 ana so su yi akalla ko sau daya a cikin shekara daya zuwa shekara uku dattijai kuma da suka wuce shekara 50 ana so su yi akalla sau daya a kowace shekara waɗanda kuma suke dauke da larura ta wata rashin lafiya misali masu cutar hawan jini ko wasu abubuwa kamar haka ana so su kuma su yi akalla sau biyu a kowace shekara abinda yasa na kira waɗannan cututtuka wani lokacin ana samun ƙananan matasa ba dattijai ba suna samun irin waɗannan larura ta rashin lafiya misali ta hawan jini da diabetes a ƙananan shekaru
wani amfani shi matashi ko matashiya za ta samu idan tana zuwa ana duba yanayin lafiyarta akai-akai
abu guda uku ka samu sani wato awareness ka samu sauki na kuɗi da zaka kashe a wannan shekarar kuma kai kanka ka rage wa kanka ka rage wa jikinka wahalar ciwo da zai ta yi cikin wannan shekarar gaba daya to kin ga ko ai wannan abu mai amfani ne kuma akwai cututtuka da muke da su na gado yawanci idan aka same su tun da wuri ana iya magance su mutum ya zama ya rayu wata kila bai jikkata da wannan larurar ba ko wannan rashin lafiyar saboda haka gwaje-gwaje yana da matukar amfani saboda haka muna ba wa matasa shawara ba sai da dattijai ba matasa ma ya kamata a cikin shekara 1 zuwa shekara 3 akalla sau 1 mutum ya je a duba lafiyar jikinsa likita ya bashi shawarwari da zasu inganta mishi lafiya
to tauraruwar mu ta yau ta fice ne a fannin ilmantar da yara marayu a cikin al'umma da har ta kai ta kafa kungiya ta musamman don hidima ga marayu muna tare ne da Hajjiya Zubaida Bature inda muka tattauna da ita akan gudunmawa da kuma tasirin da take da shi ga al'umma da take zaune a cikin ta Hajjiya bismillah
assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sunana Hajjiya Zubaida Bature ni a kasance state a funtuwa local government ina yi aure sama da shekara 33 ina da yara ina da jikoki ina da mai gidana wanda kullum shi ke taimaka min nake gudanar da duka al'amurana
to kamar yanzu ma a zance muku ɗan aji tare na gansa da ita da mijinta yin dokasan a ƙasar Turai to bayan haka Hajjiya wani mai jinin ra'ayinki ne akan taimakon marasa ƙarfi marayu
abin da ya jawo hankalina farko inda na tashi na gaban mahaifina da mahaifiyata na tashi na ga iyayena masu taimako ne na tashi na ga mahaifina ba abin da yake sai sadaka sai kyauta sai ya zai ya taimaka ya zama tsani na al'umma duk lokacin muna yara za mu kai da ake kawo mishi takardun neman aiki ya bar inda yake taikar da ake nema abin da ya jawo hankalina in yi taimako shine daga gado irin nasu
da wani mataki kika fara kuma da su kika fara taimakawa din
to matakin da na fara taimaka ma ɗan uwana na jini wanda duk lokacin ni tunanina dama ya zan yi in taimako abin da nake da shi kaɗan dama ni dai tunanina ya za a je makaranta to ƙannina da suka rage da ɗan uwana sai na fahimci cewa ilimin nan in ba shi muka tsaya muka bada shi ba to ba za mu abin nan ba to a haka da ka biya musu waye lokacin in biya musu ja kuma in yi struggling in nemo masu admission kuma in yi sponsoring din su wannan abu ya bani dama da naga suna aiki suna iya taimakawa su ma sai naga to ai bi alhamdulillah dama manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce in zaka fara taimako ko in zaka yi taimako kai kusa sai naga ya zan yi in taimaka ma al'umma ba unguwar da nito na tashi na waye gari da safi zanga ana yawo da baro ana za a kwashe bola idan muka fito za mu ga yara ne kanana idan muka tambaye su ina iyayensu za su ce sun je gidan aiki yawancin mu ba mu yadda mai aiki ta tafi da yara so a haka na fara binciko su sai ina daukar sunansu in iyayen sun dawo in cikuzo wace makaranta suke zan ci to zan biya musu kuɗin makaranta boko da islamiya yayin da kuke can kuna aikin ku su kuma yaran ku suna makaranta maimakon da tashin hankali ko wani bacin rai ko wani fada da za a yi su shiga ciki to kuma makarantar da nake sa su sai na tsimi da yake ina da kasuwanci na kuma na fara da kaina sai na rika sa su private school ke na makarantar kuɗi saboda ina son wani tsari da zai tafi wanda ina so in sa shi ya zama wannan tsari nawa ne duk wanda zai biyo da taimakon irin shi zai yi
akan kira ka suna uwar marayu to a cikin yaran nan shin dukan su marayu ne ne ke talafa ko kuwa har da masu uba
eh gaskiya da zalla marayu ne amma da yake muna da malamai muna da iyayen kungiya sai suka ce a'a ai abin ya wuce a dauki maraya a hada da marayu da marasa karfi su yanzu marayu ne da marasa karfi muke dauka amma cikin kashi 10 takwas marayu sun biya akan marasa karfi
zuwa yanzu zaki yace na ku mutane ne kika taba rayuwar su
gaskiya mutane suna da yawa muna da abubuwa kashi kashi mu yadda muke yi tijarar da sai taimakanta yana da sponsor kenan yana da mai daukar shi to a karkashin wannan masu daukar dawainiya muna da sama da 700
to kenan ne kina nufin bayan da kika fara abin da kike da tafiya sai kuma kika kafa kungiya
sai na kafa kungiya da na fara haka dan inda na tafi na kai yaro makaranta na shirya na fiya to lokacin ba ta da suna sai ne designing form amma ba suna in naje sha'ani ko in naje wani kuri zan tashi in bayani in ce to ni ga kujerina ina neman taimako ku zo mu gudu tare mu tsira tare to mutane sai kasance sun ga saukin duk abin da na yaro muna da file din su mu za a kama report card mu za a kama da haka dai sai muna kafa kungiya ita ce Umma Aidan Marayu Foundation shi ina islamiya zalla mun fi 3000 ko 2000 da wani abu sai kuma muka karkadiyan waye da ne ko da jam kuma wannan program ne daban sai kasance bayan wannan muna biya mun bude wannan kungiya ne domin mu taimaka ma marayu akan ilimi sai yanzu kuma yazo idan za a yi masa aure muna masa muna kurin sana'a da muke koya masa sana'o'i sannan muna gina muke rijiyoyi ga masu bukata muna gina masallatai bayan yanzu muna da gidaje wanda Allah ya ci irin aka ga tausayi a karkashin Umma Aidan akwai wanda aka gida mu gidaje suna can suna zaune da iyalansu
to da yake Hajiya kulla da mutane da kuma mu'amala da su abu ne wanda ya kunshi yin hakuri da sauransu kuma mutane suna da dabi'a da halaye mabambanta me ke ba ki ƙwarin gwiwa ci gaba da irin wannan aiki na ki idan misali ki samu karaya zuciya akan abu
wallahi abin da ke kara min ƙarfin gwiwa idan na ga marayuna da yadda suke kuma na kai su makaranta na ga ashe masu hazaka ne dama ce ba su samu ba shike ƙara sabarar da ni abinda kuma ke sa min soyuwa idan na wuce ana cewa Umma Aidan to in je zan wuce layi za ka ga daga makwauta daga gidaje daga ƴaƴa an fito da gudu wani ya rungume ni wani ya shi min albarka wani ya fashe da kuka suna godiya cewa ke kika cire mu daga cikin wannan in ce ni tsani ce Allah ke cirewa to wannan abu zai sa ba dare ba rana kullun Allah shike da kullun sai na fita ni aiki abin da ke karfafa ni kenan aikin da muke muna ganin amfanin shi kuma yanzu haka suna university wasu suna NCE wasu suna Foley dukkan in ka tafi zaka ga da suna yin kokari kuma da yajin wai abin da ke dan nake dan fama da shi zan ga mutum ba mai san ka ba baka san shi ba ka fito zaka taimake shi tsakani da Allah sai tafiya ta tafi amma fara ganin madarar jin dadin abin sai iyaye su koma daga can su ce ayin su aure za su yi ko kuma za su tashi su ce su gashi ga wasu dalilai wanda bai kamata tunanin su ya ba su haka ba tunda sun fara gani in ga mun ne su kaza a warware mana
misali wasu suna tunanin za su na so su taimaka ko wani yana son ya taimaka amma kila ba mai karfi ba ne bai da kuɗi ko kuma kila bai da ayin su da baru to wani shawara za su ba shi ta inda shi ma zai iya taimaka ya taɓa rayuwar waɗansu ko da mutum ɗaya biyu ne
gaskiya ne wato idan mutum ya ce sai ya shirya ko sai yana da kuɗi ko ba zai yi shi manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ka ceci kanka da baran dabino kenan dabino in zaka fara shi ka bada shi shi ma sadaka ne to akwai hanyoyi taimako da yawa magana mai daɗi sadaka ce ka bada ruwa sadaka ne sannan wannan aikin idan na ce a lokacin sai na zama yadda nake so in yi shi da ban yi ba sai gashi yau mutane sun amfana da yawa abin da ake so ka fara samun tunani mai kyau har in ka samu tunani mai kyau to ka ci ribar tafiya ba kuma inda sako na bai kaiwa in ce alhamdulillahi saboda sama da mutum 3000 ko 5000 suna alfahari da ni kuma na zama tsanin farin cikin su
to ga zarabar waka daga matashin mawaki Jibril Jalatu zuwa gare ku masu sauraro don tasu su sukata
ba ke ba ba ke ba
Kafin mu karkare shirin namu zamu leka filin kwalamar mu.
Yau muna tare da malama Aisha Muhammad Barafa wacce za ta gabatar mana da girki a cikin wannan zauri namu. Malama Aisha barka da zuwa.
Barka ka dai. Assalamu alaikum wa sarai.
Malama Aisha yau muke da shi ne a cikin zauren.
Ta yau muna da lemun zogale. Kin san zogale yana da amfani kala-kala.
Haka ka ce mai dadi goma ba?
Akwai abubuwa da yawa ake yi da shi ba wai dambu ba ko kwadan zogale. A yi shi kadai shi kadai a'a akwai lemu wanda yake yana da amfani sosai a jiki. Yana gyara fata yana ƙara kuma lafiya.
To masha Allah to kaman za a yi gabatar da shi wannan kunu kin ce kaman kunu ne sha kaman
lemu.
Lemu ko? To
wannan lemu na zogale akwai abubuwan da ake bukata kafin a sarrafa shi. Akwai zogalen shi kanshi akwai kuma kokumba wato burji da Hausa suke fada sannan akwai madara akwai kuma zuma da kuma abin dandano da farko dai uwar gida zaki nemi zogalen ki danye mai tsafta an fi san dai danyen saboda yafi dandano da kuma dukkan san abu dai aka ce mishi danye ne to zakin shi ma da gardin shi yafi fita
abin amfanin sa ma ayyana
jiki yafi ma wannan yafi amfani a jiki uwar gida za ta wanke zogalanta ki zuba abin markade din nan wanda ake kira blender to bayan kin neme shi kin wanke sai ki nemi kokumba din naki shi ma ki wanke ki yayyanka shi kanana ki yayyanka shi kanana sai ki hada cikin abin markade ki markada shi ya nuku sosai ya laushi sai ki samu mazubi wato abin tata mai dan laushi haka ko rariya ko abin da kike tatan koko mai tsafta ki dan tace shi sai ki zuba madara amma madaran an fi son ta ruwa in kuma ta garin ce kika samu dai sai ki dama ta da ruwa ki zuba sai ki zuba zuma kin san duk abubuwan da aka yi amfani da su kalan kore ne to an fi so idan aka dan sa madaran zai dan kara canza kala ya dan baka sha'awan sha to sai ni bayan nan sai ki saka zuma dinki sannan ki sa flavor din wato abin dandano ki jijjuya sai ki sa shi a fridge in kika sa a fridge ko kuma ki samu kankara in a lokacin za a sha sai ki sa kankara kawai sai a sha kuma uwar gida wannan haɗi yana ƙara lafiya da gyara fata kuma ana iya shan shi a kowane lokaci uwar gida amma bayan an ci abinci ne an fi son shi a bayan an ci abinci sai ya ƙara a irin yadda ake ci bature ke cewa sweet after meal
to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokacin. a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su musamman ma wakiliyar mu a Najeriya Binta Ibrahim da wadda ta daidaita mana sauti Julie Lazarus Gresham da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ayi hutun ƙarshen mako lafiya